Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Hadisa Tari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri da yammacin yau Laraba 26 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanan labarai.
Shugaban Isra'ila Isaac Herzog na shirin fitar da bayanan sirri kan jirage marasa matuka da sojojin Rasha ke amfani da su a Ukraine a lokacin da zai gana da shugaban Amurka Joe Biden a yau Laraba. Gwamnatin Afirka ta Kudu ta ce an fara tattaunawar zaman lafiya ta farko a hukumance da nufin kawo ƙarshen yakin shekaru biyu tsakanin sojojin Habasha da dakarun yankin arewacin ƙasar da ke yankin Tigray. Jiya Talata, shugaban Amurka Joe Biden ya karɓi allurar COVID-19 ta hudu kuma ya buƙaci dukkan Amurkawa su yi haka.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa ma'aikatar tsaron jamhuriyar Niger ta sanar cewa wasu jiragen sojan kasar sun hallaka ɗan ta'adda bayan da suka yi ruwan wuta a kan wata mahaƙar zinare.
Dole ne shi ma gwamnati yanzu ya ƙarfafa matakin ne kuma ya canza sabon salo ya daidaita shi da irin yanda dubarorin da suka yi suna kawo hari domin a murƙushe wannan abu.
Bayan haka kuma shugaban bankin raya ƙasashen musulmi Dr. Muhammad Suleima Al-Jassar ya kammala ziyarar aiki ta yini biyu a Nigeria a wani bangare na rangadin da ya fara a Afirka inda ya gana da mataimakin shugaban kasar Professor Yemi Osabanjo da sauran jami'an gwamnati. Kamar kowane yammacin ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu Alhikaya ke gabatarwa. Za mu ji kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu saurari ke aika mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Isra'ila Isaac Herzog na shirin fitar da bayanan sirri kan jirage marasa matuka da sojojin Rasha ke amfani da su a Ukraine a lokacin da zai gana da shugaban Amurka Joe Biden a yau Laraba. Ofishin Herzog ya ce Isra'ila na da hotunan da ke nuna kamanni tsakanin jirage marasa matuka da aka harbo a Ukraine kuma waɗanda Iran ta gwada ne a shekarar 2021. Ukraine da kawayenta na yamma sun ce amfani da jirage marasa matuka da Rasha ta yi na baya-bayan nan wajen kai hari a garuruwan Ukraine da suka hada da Kyiv ya hada da jirage marasa matuka na Shahid 136 da Iran ta kera. Iran dai ta musanta samarwa Rasha jiragen kuma Rasha ta musanta amfani da su a Ukraine. Gwamnatin Afirka ta Kudu ta ce an fara tattaunawar zaman lafiya ta farko a hukumance da nufin kawo ƙarshen yakin shekaru biyu tsakanin sojojin Habasha da dakarun yankin arewacin ƙasar da ke yankin Tigray a ƙasar Afirka ta Kudu jiya Talata kuma za a kammala a ranar Lahadi mai zuwa. Wannan wata dama ce ta kawo ƙarshen rikicin da ya yi sanadin mutuwar dubban mutane da raba miliyoyi da mahallansu sannan ya bar dubun dubata suka shiga cikin matsananciyar yunwa a ƙasa ta biyu mafi yawan al'umma a Afirka. Lamarin da ya haifar da dagula al'amura a yankin kasashen kuriya arewa maso gabashin Afirka. An fara tattaunawar da kungiyar tarayyar Afirka ke shiga tsakani ne a daidai lokacin da gwamnatin kasar ke samun gagarumar nasara a fagen daga inda ta kwace manyan garuruwa da dama a yankin Tigray a cikin makon da ya gabata. Jiya Talata, shugaban Amurka Joe Biden ya karɓi allurar COVID-19 ta hudu kuma ya buƙaci dukkan Amurkawa su yi haka. Yayin da jami'an fadar White House suka buƙaci majalisa ta amince da buƙatar su ta dala biliyan 22 domin yaƙi da COVID-19 a Amurka da sauran ƙasashen duniya. Muna da sako mai sauki, a yi allurar rigakafin, ji Biden kafin ya naɗe hannun rigarsa ta hagu ya karɓi ƙarin allurar. Biden ya kuma cecceki mambobin majalisa waɗanda in ji shi suna son ganin bayan annobar COVID amma ba sa son kashe kuɗi don yin hakan.
An jima kaɗan Hafiz zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. ma'aikatar tsaron jamhuriyar Niger ta sanar cewa wasu jiragen sojan kasar sun hallaka ƴan ta'adda bayan da suka yi ruwan wuta akan wata mahaƙar zinare ta bayan fage dake ƙauyen Tamo na gundumar Sai dake jihar Tillaberi sai dai wasu ƴan rajin kare haƙƙin dan adam na ganin akwai buƙatar gudanar da bincike domin tantance zahirin abubuwan da suka faru a bisa la'akari da wasu rawatanni dake cewa dimbin rayuka ne suka salwanta a sakamakon wannan al'amari Salabarma na dauke da cigaban rahoton
Harin da aka kaiwa tashar bincike ta ƙauyen Tamo a ranar Asabar 22 ga watan Oktoba da wanda aka kai a tasha ta biyu ta wannan gari a ranar Litinin 24 ga wata wanda yayi sanadin mutuwar ƴan sanda biyu tare da kwashe bindigogi da harsasai yasa hukumomin tsaro aikewa da helikoftoci biyu domin farautar waɗannan mahara waɗanda bayan shawagi na ɗan takadirin lokaci aka hango su suna ƙoƙarin ɓuya a ƙarƙashin rumfa gab da wata mahaƙar zinare ta bayan fage da ke gabastin ƙauyen Tamo a gundumar Sai jihar Tillaberi a cewar sanarwar ta ma'aikatar tsaro ruwan wutar da waɗannan jirage suka yi a wurin da abin ya faru ya ba da damar hallaka mutane biyar tare da lalata makaman da suka sata Shugaban kungiyar kare haƙƙin jama'a ta Lafuwa da Sanvuwa Alhaji Nasir Saidu wanda ya ba da abin da ya kira jajircewar askarawan Nijar ya yi kiran hukumomi su ƙara jan ɗamara don kakkaɓe ƴan ta'adda daga sassan ƙasar.
Dole ne shi ma gwamnati yanzu ya ƙarfafa matakin ne kuma ya canza sabon salo ya daidaita shi da irin yanda dubarorin da suka yi suna kawo hari domin a murƙushe wannan abu. Abu ne wanda zai ɗauka lokacin da zai ɗauka. Amma insha Allah za a kawo ƙarshen shi tare da goyon bayan ƴan ƙasa da ƙoƙarin da gwamnati yake da irin jajircewa wadda su jami'an tsaro suka yi a cikin dazuka suna tsaron lahiyar mu suna tsaron lahiyar ƙasar mu
Sanarwar ta ƙara da cewa a lokacin da hukumomi suka ziyarci asibitin garin likitoci sun sanar da mutuwar mutane bakwai yayin da aka kwantar da mutane 24 da suka ji rauni a asibitin Sai da wasu asibitocin birnin Yamai sai dai wasu ƴan fafutuka na ganin buƙatar gudanar da bincike kasancewar bayanai na cin karo da juna a game da wannan hari in ji Michael Zodi shugaban kungiyar Tournon Lafache International
Zinari a cikin kasa ne yake akwai mutane da suke cikin ramuka sun kilga su kuma aka ce mu wanda suka jimu ga sunan ga cikin likitocin nan ganin Yamai hospital national da sai ashi aka kawo su a zube akwai iyalin mutane da suke dan tambaya bamu gani wane ba bamu gani wane ba za a kilgo mu gani dalla har mutum nawa ne suka rasa rayukansu mutanen kauye sun gani dai helicopter biyu suka taso su ne suka yi bugun nan suka kai harin nan to ba a san su wane ne ba saboda shi ne muke ce ya kamata a yi bincike a san sojojin ne suka yi wannan banna ko sojojin a masaru ne suka yi wannan banna abin da ya faru a tera da hari ana so a kusanta kamar sojojin mu ne suka kashe mutanen tara to ko mutanen mu ne ya kamata a yi bincike a gani responsibility
a karshen watan Satumban da ya gabata ne hukumomin gundumar Sai suka rufe mahaƙar zinaren garin Tamo da ke wani sashe na kibabban gandun dajin Park National di Dubulbe iyakar Nijar da Burkina Faso a cewar su matakin na matsayin wani bangare na matakan kare al'ummar yankin daga barazanar tsaron da ake fuskanta Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar
to a gaida Sule Barma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryen namu da suka gabata shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram ga Muhammad Hafiz Baballe da cigaban labaran duniya
Kasashen Amurka, Koriya ta Kudu da Japan sun sha alwashin karfafa haɗin gwiwa tare da ƙara matakan daƙile gwajin makamin nukiliya da Koriya ta Arewa ke sa ran za ta yi wannan alkawari ya zo ne yayin wani taro a yau Laraba a birnin Tokyo tsakanin manyan shugabanni daga Amurka, Koriya ta Kudu da kuma Japan Mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar Koriya ta Kudu, Chung Hin-dong, ya ce mun amince cewa matakin mayar da martanin mara misaltuwa ya zama dole don Koriya ta Arewa ta ci gaba da gwajin makamin nukiliya karo na bakwai. Koriya ta Arewa a wannan shekara ta harba adadi mai yawa a tarihi na makamai masu linzami, ciki har da makami mai linzami mai cin dogon zango da ya tashi sama akan Japan a farkon wannan watan. A ranar Talata, shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol ya ce Pyongyang ta kammala shirye-shiryen gwajin makamin nukiliya wanda zai kasance karo na 7 tun shekara ta 2006. Kasar New Zealand ta faɗa yau Laraba cewa biyu daga cikin 'yan kasar ta sun bar Iran cikin koshin lafiya bayan tsare su na tsawon watanni. Jami'ai sun ba da bayanai kaɗan kuma ba su bayyana ma'auratan da abin ya shafa ba, amma rahotannin kafofin watsa labarai sun bayyana su a matsayin masu rubutu ta intanet na Balaguro Bridget Tapure da Tarpha Richwide. Ma'auratan sun wallafa rubutunsu na ƙarshe a kafofin sada zumunta a farkon watan Yuli. Mataimakin Prime Minister Grant Robertson ya shaidawa manema labarai cewa wasu 'yan ƙasar New Zealand waɗanda suka kasa samun damar barin Iran yanzu sun bar Iran. Robertson ya ce babu wata yarjejeniya da Iran, kuma New Zealand bata ba Iran komai ba.
A gaida Hafiz zai karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban bankin raya kasashen musulmi Dr. Muhammad Suleiman Aljazar ya kammala ziyarar aiki ta yini biyu a Nigeria a wani bangare na rangadin da ya fara a Afirka, inda ya gana da mataimakin shugaban kasar Farfesa Yemi Osibanjo da sauran jami'an gwamnati. Ga Mahmud Kwari dauke da ƙarin bayani.
Shi shugaban wannan bankin tunda ya hau wannan ne zuwan shi na farko na Afirka, yana so ya zaga kasashen Afirka ya ga me ake ciki maganar harkar aikace-aikace na project da ake yi da kuma bukatun kasashen, kuma ya samu ganawa shugabannin kasashen waɗanda muke alaka da su kamar ministocin finance. To ganin haka ya zaɓi Nigeria saboda muhimmancinta, cewa ta kasance ita ce ƙasa ta farko da ya fara ziyara. Mun samu ganin mataimakin shugaban ƙasa wanda president da yake baya gari ya wakiltar da shi ya ga shi president namu, haka kuma an ga minister of finance da dai sauran ministoci, kuma an samu tattaunawa akan tsare-tsaren da ya kamata ita Islamic Development Bank ta fuskanta wajen taimakawa ƙasa. Kuma an duba an ga projects da suke tafiya waɗanda an riga an yi su tunda, me ake ciki, yaya za a tabbatar cewa an samu moriyarsu, an samu shawarwari cikakku akan wannan. Haka kuma an samu an kaddamar da babban project wanda ake cewa special agro processing zones wanda yake ya shafi jihohi shida da kuma Federal Capital Territory a tsakaninmu, an haɗu da African Development Bank da Islamic Development Bank da kuma International Fund for Agricultural Development. Aka haɗa kuɗi kimanin dala miliyan 500 yadda za a taimakawa harkar noma, yadda za a taimakawa manoma idan sun yi noman nan su sarrafa abubuwan kuma su samu kasuwa da za su sayar, wato da yadda za su samu a sarrafa shi ta ko ina har ya kai ma in ma wani industry za a yi da shi a yi. To wannan sun fari ne, kuma shugaban ƙasa ya murna da wannan gudunma da aka kawo ƙasa, kuma ana sa ran za a ƙara, za a yi sauran jihohi da dama da suka nuna sha'awar kan wannan.
Ka ce wannan na dala miliyan 500 ne sabu aka kaddamar da shi, kuma a baya ka yi bayanin cewa akwai aikace-aikace da kuke yi. A jimlatan bisa kiyasi kamar kuna aikace-aikace na dala nawa misali a Najeriya?
A yanzu haka tunda muka soma hudda da Najeriya tsakanin project da kuma tallafawa mutane wajen kasuwanci, an kashe kusan dala biliyan 2,000 tunda Najeriya ta shiga wannan bankin. To kuma a halin yanzu muna da projects wanda yake sun kai kimanin kusan dala miliyan 900 da wani abu, projects wanda yake a yanzu haka ana ci gaba da ayyuka a ciki. Kuma muna buda burin cewa nan da 'yan shekara ɗaya zuwa shekara biyu za mu ci gaba da wannan tallafawar. Mun soma magana da gwamnati mu ga yadda za mu yi a samu wani abin da muke kira member country partnership strategy, wato yadda menene suke bukata kuma menene muka ga za mu iya tallafawa a samu daidaituwa tsakani, sannan kuma mu ci gaba da wannan kokarin da muke yi.
Shi shugaban wannan banki ya zo Kano, akwai wasu aikace ne da ya duba misali?
Kwarai kuwa akwai project da muke da shi na Kano State Agro Pastoral Development Project, kasa noma da kuma kiwon dabbobi. To wannan an sa kuɗi dala miliyan 90 ita kuma gwamnatin state ta kawo nata gudunmuwar na dala miliyan 5 aka hada project din yanzu ana ta ayyuka yau mun samu zuwa an yi commissioning veterinary center
asibiti ne na kula da kiwon lafiyar dabbobi
eh haka ne haka ne to kuma akwai mun je watari wanda ake noman rani harkan noman rani mun ga yadda aka bunkasa wajen aka kara fadada abubuwan da ake yi kuma mun ga manoma da yawa da ake taimaka musu ta hanyoyi da yawa da kuma mata da ake taimaka musu wajen kiwo da ba su jari wajen sana'a to mun yi murna da ganin haka kuma banda wannan akwai project da muke da shi na bilingual education wanda yake na kokari ne ya ga yadda za a gyara makaranta tsarin makaranta yadda mutane da zai ba su damar su sa yaran su su koyi da boko da kuma rabi gaba daya a lokaci dai to muna da wannan
kamar tsarin tsangaya din nan da aka yi na shekarun gwamnatin tarayya
yawa to shine to haka to muna da wannan a jihohi da yawa to Kano tana daga cikin jihohin kuma muna kokarin kuma yanzu mu ga yadda zamu kawo wani tallafin ta hanyar taimakawa tsarin ilimi na shiga makarantar primary da secondary to duk waɗannan abubuwa ne da ake kan yi kuma muna fata dai za su kawo albarka cikin kasar
to a gaida Muhammad Kwari Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda shi ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com muryaamerica.com ko kuma sashinhausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Domin fare wada harjitsi da yawan barna ba kariya
Arewa a yau masu sauraro barkanmu da dawowa shirin Arewa a yau dake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mijoyi 19 kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki gararan bar yara kanana kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu a sabon shirin Arewa a yau zamu ji martanin gidan Arewa wato Arewa House kan taron committee hadakar kungiyoyin Arewa da ake gudanarwa a gidan inda wasu yan siyasa a Arewa suka ce ana amfani da taron ne don fifita wani dan takara maimakon bawo kowa dama ya baje kolinsa taron da ya halin yanzu na ganawa ne da yan takarar shugabancin Najeriya ta hanyar tambayan su irin alheri da za su shuka wa Arewa in sun tsare madafun iko a zaben shekara ta 2023 gidan Arewa da ke titin Raba a unguwar Sarki Kaduna nan ne gidan gwamnatin lardin Arewa inda Premier Sa Ahmadu Bello ya zauna har zuwa yi masa kisan gilla a juyin mulkin 15 ga watan Janairu na 1966
Arewa zumun ta mutu sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban siya
farko ga bayanan daraktan gidan tarihin na Arewa Dr. Shu'aibu Shehu Aliyu
na farko dai dama an ce Arewa House wato gidan Arewa a wannan kuma gida ne wanda shi aka mai da shi cibiya na dukkan Arewa wanda shi yake da alhaki yake da yanci yake da dama ya zo yayi rawansa yayi komai ba tare da wani ya tsangwama ba ni Arewa House cibiyan bincike ne da ana kan tarihi wanda muke kokari mu haɓaka ayyukan da Sardauna yi domin shi ne nan ya jagoranci wannan lardi na Arewa kuma tun daga kansa ba ka samu wani shugaba kamar sa ba a yin wannan lardi na Arewa saboda haka mu kowane jami'a kake mu dan wannan jami'a ce duk wani dan Arewa duk wata jami'a mu jami'a mu ne ba mu da wata gefe ba mu da wani kici mun karkata wajen wani ko a duk wanda ya kasance cewa dan Najeriya ne dan Arewa ne to mu dan jami'a sai saboda ba mu da wata jami'a kuma a mulkan ba kowa dama ba tare da wani tsangwama ko kuma kyama ko kuma wani bangaranci ko kuma nuna ina ka fito ko ina fike ba burin mu da kuma murfin Arewa House shi ne ya za ka iya bunkasa haɗin kan wannan ƙasa ɗin a matsayinta don kulalliyar ƙasa amma muna da muradu da muke kokari mu ga cikin bumbun ba da gudunmawa wajen bunƙasar lardin Arewa musamman ta harkar siyasa ilimi ta ƙasa da ƙasa zaman lafiya ƙara haɗa kan dangantaka da ƴan'uwantaka da fahimtar juna tsakanin dukkan ƙabilun da suka haɗa wannan lardi na Arewa saboda haka a takaice wannan gida na Arewa House ba ta da alaƙa da wata ƙungiyar siyasa duk abin da muke din nan muna yi ne domin ga cewa ya za mu ƙara bunƙasa lardin Arewa da kuma wannan ƙasa namu ga baki ɗinta
wato ma'ana ba wani ɗan takara da za ku kuke fifitawa akan wani ɗan takara daga wannan gida
babu shi babu wani ɗan takara da muke fifitawa wannan abin da muka zo muka haɗo haɗaka ne na cibiyoyi kamar guda 6 na farko akwai nan Arewa House. Arewa House kuma ne fada cibiya ce da aka asasa ta domin haɓaka girmama kuma da gaisa don Sokoto a tsaka kafa ta bayan shekara huɗu da mutuwarsa. Daga nan sai gidauniyar Hikima Ahmadu Bello wanda aka kafa ta a ƙalla shekara 13 da suka wuce. Sannan sai ƙungiyar haɗa kan Arewa wanda ake kira Arewa Consultative Forum da ita ma aka kafa ta a ƙalla shekara 20 ko a shekarun 20 da suka wuce. ARDP wato ita kuma wata ƙungiya ce aka bata domin yin bincike da bunƙasa wani zabi na Arewa. Ita kuma ba ta wuce shi ma shekara 7 ko 8 da kafuwa ba. Daga nan sai Northern Edis Forum wanda kowa ya san Northern Edis Forum ya san yadda suke da sauransu. To ka ga inda suka zo suka haɗu kafin wani lokaci kowanne yana nashi tunanin ya za a iya shirya wa'innan taruka. Daga bisani aka ce to me yasa ba za a zo a haɗu da baki ɗaya a taro domin wannan shi ne karo na farko. Shi yasa abin yake ba wasu tsoro yake ba wasu mutane irin wani tunani daban kyawun ba a taƙa irin wannan a yin alladin Arewa ko kuma ƙasa ma gabaki ɗayanta ba. Wanda ƙungiyoyi za su zo su haɗu su zauna su kira ɗan takara ya zo ya faɗi manufofinsa da ƙa'idojinsa ga wannan ƙasan ba wai kaɗai Arewa kansa baki ɗaya. Sai ka gaya ma me kake da shi? Me ya kake so ka bunƙasa wannan ƙasan? Sannan me kuma za ka ma wannan lardi namu Arewa a kan waɗansu matsaloli da addabi wannan yanki ɗin namu? Wannan shi ne ainihin ƙaso ba tare da kuma a mun yi tsangwama ko kuma mun karkasa ga wani ɗan takara ba. Wannan ba shi ne ƙidan mu ba. Manufan ita ce kawai idan mutum ya zo ya gaggaya mana ga manufofinsa ga yadda zai aiwatar da su ga inda zai canza zai gyara matsalar Najeriya don bunƙasa ta sannan kuma zai tallafa mu yankin Arewa ita ma ta ɗaukaka domin ta yi gogayya da sauran lardunan cikin ƙasar nan. Lokacin da mutum ya ci zaɓe muna da dama da za mu zo mu walwale maka tsaye da abawa cewa ai lokaci kaza ka zo ka ce za ka yi kaza za ka yi kaza shin ya yi ɗin ko bai ba. Wannan shi ne manufinmu ba wai tunanin cewa a wata ɗan takara shi ne nan ba.
Daya daga jagororin kwamitin gudanar da taron Dr. Hakim Baba Ahmed ya nisanta zauren nasu da karɓar kuɗi daga ɗaya daga manyan 'yan takara don mara masa baya.
Abin da ya sa na yi wannan magana saboda mun ji wasu raɗe-raɗe ne da ake kamar cewa ai akwai ɗan takara ɗaya a ciki wanda ya ce ba zai zo ba ya dai ba da hujjoji cewa bai shirya ba. Takardun shi ne na manufofin shi ba su shirya ba kuma akwai abubuwan da suke san mun sannan kuma ya koma ya ce to amma kuma duk da haka nan ai suna jin kishin-kishin cewa wannan tsari da muka fito da shi kamar na wani ne ɗan takaran shi ma. To mu abin a gaskiya fi sabilillahi zan gaya maka ba wannan abu tun da mun san Allah ne shi yake shaida mutum a zamanin ne yanzu ɗan wasu 'yan siyasan gani suke kowa kamar su ne ba wani a duniyan nan a Najeriya wanda zai abu fi sabilillahi kuma babu wanda ya roce a sai da shi. To akwai wanda ba ya iya siyan su da kuɗi. Wannan abin kuma amana ne mu muka ɗauka muka ɗora mu kanmu na 'yan Arewa da 'yan Najeriya. Ba wanda ya isa ya ce yau zai juya mu mu yi abin da yake so ya yi. In ɗan takara bai shirya ba ko ba ya so ya zo ya ciki jama'a ya ce ga abin da zan muku hukun ba ni amana wannan kuma shi ya rage na shi. Amma ba za mu tsaya muna ka ce na ce da wannan takara ba. Abin da dai muka ce shi ne zargin da ake mana da ya yi mana shi kaɗai sauran kotu suka zo su. Shi kaɗai ba gaskiya ba ne mu kuma mun fi ƙarfi alhamdulillah a ce wani ɗan takara ya zo ya ba mu wani abu ko ya samu yi masharakiya wannan mun fi ƙarfin wannan mun yi wannan abu mun ci amana. Amma tun da ɗan siyasa ne ya ce ba zai zo ba to ai shi kenan shi da jama'a abin da na rubuta kenan.
To Hakim Abu Ahmad wannan ma ya nuna ba wai 'yan takara da suka fito daga Arewa kawai kuke magana ba duk wani ɗan takarar shugaban ƙasa kun gayyace shi ya halarci wannan zauren ya yi bayani.
Haka. Najeriya nan faɗa yake duk da kake ganin rarrabe-rarraben nan wanda duk yake mulkin Najeriya yanzu yana mulkin Arewa yana mulkin kudu yana mulkin yankuma mu san wanda ubangiji zai ba mulkin nan. Shi yasa muka ce musu su duka yanzu 'yan takara 18 muka ce dukkansu ga fili ga doki ga mai doki wanda duk yake so ya zo Kaduna ya zo Arewa ya zo gidan Sadona za mu shirya ga rediyo ga talabijin ga jama'a zo ka gaya ma 'yan Arewa mu ba nan ne dai abin da wuce muka fi kishin su ba gaya mana mu 'yan Arewa me za ka yi mana idan aka baka kura'a me za ka yi ma kuma sauran 'yan Najeriya ta ina za ka gyara zamantakewan mu da rashin tsaro da talauci da rashin ilimi da matsalolin mu dai na Arewa ba za mu sake ka kawai ba ko kuma mu jami tuzu ba maka kura'a sai ka zo ka gaya mana abin da za ka yi mana ko kai waye mun kira na kowa kowa muka ce zo kowa.
Wato dai wannan zargi gaba ɗaya ba ku amince da shi ba.
Ato ya ku za mu amince da shi yanzu na dizai ka na kira ka da wani suna da wani mare kyau don Allah da hantarin kana da hankali ai kama ka san dole ku ka kare ka ko ba haka ba. Ba dai za mu tsaya a dai muna ɓata lokaci muna sa in sa da wani ɗan takarar da muka gayyace shi da ya ce zai zo ba. Tunda ba da bai ce zai zo ba za mu sa shi a cikin jerin wa'anda za su zo ba. Da ya amsa ya ce zai zo. Ya sai kuma yanzu aka rubuta wata takarda aka maida ranar ta can baya aka nuna cewa wanda daɗewa ne aka yi wannan abu ba za a zo ba ba a shirya ba. Kuma ma banda ma ba a shirya ba kuma wai an je wai kishin-kishin To jama'a Allah, ya kamata mu zama manya. Na za ka sa ka ce wai wani kishin-kishin. Menene hujjanka? Menene shaidanka? Cewa mun haɗu dukkanmu dan dai lalacewa mu ce mu taso da girma da mutuncin mu. Mu ce wai yanzu mutun daya a Najeriya wani dan takara ya ba mu kuɗi ko ya ba mu wani abu. Wai za mu zauna mu shirye wannan abu a ƙarshe kuma mu fito mu ce mu yan Najeriya. To yan Najeriya ga wanda za ku zaba can wuri. Haba jama'ar Allah. Kai mafaɗin magana wawa ne, mijinta ba wawa bane. Amma wallahi ni ya ce mun saba da gani irin wannan yan siyasa wani lokaci ganin suke su yanka su suke haka kowa ma yake. Kuma suna mummunan kuskure. Yan Najeriya shugabanni suke nema na kirki kuma wanda yake ba zai zo ya gaya musu abin da zai musu ba, to gashi nan ga su.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako. Makon gobin Allah ya kai mu, ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru da Mu'allika da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai ba ku himmatu don ku jara kasar ku da gaskiya.
To a gaida Nasiru Adamu Al-Hikaya, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu saurare kan aika mana ta hanyar email.
Ra'ayi na farko ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Jamila da Fati matan Ado Salatu Goma ga Annabi Rijau. Kuka ce da matsalar rashin tsaro APC ta yi amfani da shi wajen yi mana kante a zaben shekara ta 2015 domin ta san a lokacin tsaro muke nema ido a rufe, wanda hakan ya sa muka yi mata ruwan kuri'u ta ci zaɓe. Amma sai gashi har yanzu bata canza zane ba. To yanzu ko da me za ta yi mana amfani da shi wajen yi mana kamfe a zaben shekara ta 2023? Don haka ma ji magani wai an yi wa ya mugun miji. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Yakubu mai aski Badaraka da Magaram. Kai ko cewa kake hakikanin gaskiya, muna ƙara jinjinawa shugaban ƙasa Muhammad Bazoum da yake ƙoƙarin kyautatawa al'ummar ƙasar Nijar. Muna fatan Allah ya kawo mana daidaito a cikin ƙasashen Afirka baki ɗaya, amin. Sai ra'ayin Shehu Adamu Rijau mai cewa man fetur dai ya zama tamkar zuma a Najeriya. Gashi dai namu ne, amma kuma da kuɗinmu kafin mu samu mu saya sai mun sha baka wahala. Allah ya kyauta. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantawa yau ra'ayinka ne Alhaji Nele Yusufari a jihar Yobe. Kace kisan gillan da wani ɗan sanda a Najeriya ya yi wa abokin aikinsa ASP Shu'aibu Sani Malumfashi ɗan gidan wakilin muryar Amurka Sani Shu'aibu Malumfashi abin tausayi ne, kuma bai kamata a yafe ba. Ya kamata ‘yan uwan wannan marigayi su kai kukansu ga hukumomi domin a bi musu hakkinsu. To ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau, sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu riƙa karantowa.
Madalla a gaida alheri da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma fa a taƙaice.
Shugaban Isra'ila Isaac Herzog na shirin fitar da bayanan sirri kan jirage marasa matuka da sojojin Rasha ke amfani da su a Ukraine a lokacin da zai gana da shugaban Amurka Joe Biden a yau Laraba. Ofishin Herzog ya ce Isra'ila na da hotunan da ke nuna kamanni tsakanin jirage marasa matuka da aka harbo a Ukraine, kuma waɗanda Iran ta gwada ne a shekarar 2021. Gwamnatin Afirka ta Kudu ta ce an fara tattaunawa zaman lafiya ta farko a hukumance da nufin kawo ƙarshen yakin shekaru biyu tsakanin sojojin Habasha da dakarun yankin arewacin ƙasar da ke yankin Tigray a ƙasar Afirka ta Kudu jiya Talata, kuma za a kammala a ranar Lahadi mai zuwa. Wannan wata dama ce ta kawo ƙarshen rikicin da ya yi sanadin mutuwar dubban mutane da raba miliyoyi da mahallansu, sannan ya bar dubun dubata suka shiga cikin matsananciyar yunwa a ƙasa ta biyu mafi yawan al'umma a Afirka. Lamarin da ya haifar da dagula al'amura a yankin kasashen kuriya arewa maso gabashin Afirka.
Thomas sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe, wanda ya ke na gabatar da shirin da Julie Ladders Gresham da ma Baba Makeri, da suka haɗa mana shirin kuma suka bada umarni, da ma injiniyan namu na yanzu. Ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri. Ma assalamu.